أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ماسو سرارمو دكلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساتي كسن شوى تارا دكو تشتواني سابا شرنا فتوين رحمة شرن ديكي باكو داما دوم ايكو لتنبوي ينكو واندا اسكشا في الديني دا رايوا تشتواني شري دوم سام مفتا كما زاكو يايكو من دا ساقوان تنبوي كوكوما تكن ادريشن da ake aikowa wato ta hanyar aiko da sakon WhatsApp ko kuma sakon text akan lambar 07-0-6-0-4-1-5 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna Ladi ne 19 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 1443 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda yazo daidai da 19 ga watan Yuni na shekara ta 2022. Kuma kamar kowane lokaci dai muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jallemo, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da Kinan Kano, wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Ejiras Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo karma kalla sai ayi sallama da masallaro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ta yau kai sai zamu shiga cikin tambayoyin namu, inda tambaya mallam ta farko da tazo take cewa wata baiwar Allah ce tana da shekara kusan 27 amma bata taba ganin al'adarta ba, shine take tambayar shin ya halatta ta nemi magani ko kuwa yaya abin yake?
Wannan sai ta nemi waɗanda suke masana harkar lafiya da shawara da su, idan suka ga cewa za ta yi amfani da magani ba kuma shi kinan su ta yi ba haramun ba.
To sai shi kuma ne yake cewa yana ganin iyaye suna umartar a raka sakin labulin ɗaki ko a rufe kofar ɗaki idan rana ta faɗi. Shi ne ke tambayar ina hukuncin haka a addinin musulunci?
To gaskiya ban san inda suka samu wannan ba. Wanda na sani dai an ce a rufe irin kwanuka haka, kada a bar kwano a buɗe da wani abu a ciki, a kife kwanuka ko kofuna. Wannan duka sunna ta zo da shi, hadisi sun zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam, wacce daga zarar rana ta faɗi a rurrufe duka kofuna, kofofi. Wannan ban sani ba, an ce dai kada a bar yara su ta yawo lokacin da rana ta faɗi, lokacin shaidaru sukan wawwatsu. Wannan duk ya zo a cikin sunna, amma ba wannan da suka ambata ba sun ina aka same shi ba.
To sai wannan mai tambayar shi kuma yake cewa shin uba na iya baiwa ɗansa zakka domin ya fara sana'a ko kuma ya yi aure?
Idan ɗan nan ba a ƙarƙashinsa yake yana ciyar da shi ba, zai iya ba shi. Da ɗa ne ya girma ya shiga harkar gabansa, yana nema wa kansa cinsa da shansa, ba a ƙarƙashin uban yake ba, uban zai iya bashi zakka. Wanda za ka ga ƴaƴan sun yi aure, suna sana'ar su, kuma suna aiki, suke ciyar da kansu, shayar da kansu. To uba in yana da hali ya cire zakka, zai iya bawa. Don abin da aka hana shi ne ka ba ma wanda ciyar da shi take a wuyanka, ko wanda kai kake ciyar da su, kamar mahaifanka ne, ba su da ƙarfi, kai kake ɗaukan cinsu da shansu, to ba ka ba su zakka ba. Ko matarka wacce kai kake ciyar da ita, cin ta da shanta yana wuyanka, baka ba ta zakka ba, amma ita za ta baka, saboda ita ba ita ke ciyar da kai ba. Matar Abdullahi ɗan Mas'ud tana ba shi zakka, da saboda ba ita ce za ta ciyar da shi ba, shi yake ciyar da ita. Duk da nan malamai su ta tattauna a kan cewa to ai in ya ba ta, ita zai ciyar da ‘ya’yanta. Sai eh, duk da haka ya riga ya zama mallakinsa, wanda kuma abu ya mallake shi zai iya sarrafa shi kuma inda yake ganin ya kamata.
Sai wannan yake cewa mallam, wanne ne yafi inganci, yin kunuti kafin ruku'u ko kuma bayan dagowa daga ruku'u?
Idan al-kunuti ce ta wutiri, kunuti da ake a wutiri, to an fi so a yi ta kafin ruku'u, da cewa akwai nasa da suka nuna an yi ta bayan ruku'u. Kunutun nawazil kuma wacce ake yin ta saboda wani abu da ya faru na tashin hankali, ake roƙon Allah ya ɗauke shi, ita kuma ana yin ta bayan an dago daga ruku'u ne.
To sai wannan yake cewa mallam, shin ya inganta cewar akwai wata kujera ta girmamawa da mai alwala zai hau idan ya gama bai yi magana ba?
A'a, ba hana mai alwala yi magana ba. Magana wanda yake sallah, shi aka ce ka yi magana, amma don kana alwala za ka yi magana. sadaka babu wani magana ko wata kujera duk wannan wolanka ne yaruwa la ba hana shi yin magana ba alwalarsa ba ta haramta masa yin magana ba ballantana a ce in bai yi ba har yana da wani sakamako
to ne shi kuma ce menene ingancin
wasu daga cikin abin nan suna magana cewa yustahabu Allah ya takallama amma babu wani dalili daga wasu littafafi ko sana cewa yana da kyau kai yayi magana in yana da amma ba wani dalili
yake cewa ne menene ingancin hana yiwa mai karatun alkur'ani ko kuma mai cin abinci da mai alwalar yin sallama
babu nassi da ya hana yiwa mai cin abinci ko mai alwala yanzu ga magana alwala cewa ba inda aka hana shi yin magana a haka nan mai cin abinci ba hana shi yin magana ba kana cin abinci zaka iya magana illa iyaka dai ka san san da zaka yi magana wataƙila loma tana cikin bakinka zaka haƙura ka haɗe sannan ka yi magana to ko sallama aka yi maka kana iya in loma ce a bakinka ka haɗe ka ansa sallamar babu wani laifi sahabbai suka yi wa annabi sallama yana sallama daga sallah ita ce aka ce ka yi magana amma aka yi masa sallama to ballantana wanda ba a samu nassin da ya hana shi yi magana ba mai karanta alkur'ani ba a hana shi yi magana ba in ta kama saka in ya kai aya zai iya tsaya ansa sallama ya ci gaba da karatunsa wanda ba zai bata masa karatunsa ba ba zai sa shi ya zama mai laifi ba saboda haka zai iya yi haka wannan magana ce da wasu suka rubuta amma babu wani nassi da yake nuna haka
to sai wani yake cewa mallam tambayarsa ita ce kudin kasar Saudi akwai kalmar shahada ta la ilaha illallah a jiki shin ya halatta mutum ya shiga bayan gida da su
shiga bayan gida da wani abu da yake dauke da sunan Allah makruhi ne baya kyau amma ya zama da larura ba ka da yadda ka iya kana da kuɗi ka je umara ko ka je hajji amma kuɗi na Saudiya ko ka canji kuɗi na Saudiya saboda ba za ka ce za ka shiga banɗaki ba ka fito daga harami sai dai ka je a waje ko ka ce ka ba wani ya rike maka kamar yadda aka ce wani mahajjaci ya je ya ba wani wai ya shiga ya ba wani ya rike fito ya gaba gashi ya tafi da kuɗin ba ka aje ba kuma ka tafi wani zai zo ya dauke so kaga wannan bukata za ta saka ka shiga da shi to in ka sa shi a aljihunka ko yana cikin jaka kana da ran wallet ka sa cikin wallet ɗinka ka sa a aljihunka insha Allah wannan ya wadatar saboda bukata ce babu komai
to sai wannan yake cewa mallam ya halatta mutum ya siya wa manomi taki sannan ya ce idan kaka ta yi shi manomin zai ba shi buhu ɗaya kan kowane buhun taki ɗaya
as-salaf wato as-salaf shine mutum ya ba wa wani bashi shi kuma ya bashi kayan abinci in yayi noma ko ya bashi kuɗi ko ya bashi taki duka zai iya yiwa za ka iya furfure da taki ka bashi taki ya ce to duk taki 1000 a 1000 na abin da ka noma gero ko masara ko shinkafa suka yarjejeniya a haka don dama abin da ake bukata a san lokacin da za a karba da kuma a kibar abin da za a karba ba su ba za a ce zan baka kuɗi ka sayi taki ko ka yi noma ba abin da in ka noma kuma to za mu ji buhu dawa ake sayarwa sannan ka mayar mun da kuɗi na taka wannan ba ya halatta saboda baka san me za ka samu zai baka ba amma in ka san me za ka karba zan karbi duk ta idan buhu ɗaya na taki buhu ɗaya na masara an san kwano nawa ne buhu na masara ko ba gero kwano nawa ne buhu a ciki kwano nawa a cikin buhu to kaga wani abu ne sananne sannan kuma an san sanda za ka karba bayan kai girbi watan da ake girbi wata ne sananne ka kai girbi zan karbi wannan wanda duk babu laifi a cikin haka
to ne ke cewa da mutum ne yake yin asusu to sai lokacin zakar sai kuma bai san adadin kuɗin da suke cikin asusun ba shine ke tambayar ya zai
asusun ba nashi bane ya fasa mana sai shikenan sai ba sai yin zakka ko ko yi shaci fadi sai ka fasa asusun ka girga in yaso ka samu wani ka bayar daga baya ba ka ce ya zaka yi asusun da daka difa kai shi kai abin da kuma dole dai akwai sanda zaka fasa din bukata ta shi ba wai ka saka kuɗin ya shiga kina har abada ba saboda haka in lokacin zakka yayi kuma baka san nawa ka sa ba in ka san nawa ka sa wanda zai yiwu da sanda ka jefa ka rubuta ko ka san sanda ka fara da ranar da zaka zo zakka din daga rana kaza na fara zuwa yanzu kaza kazari nake sawa kullun aka jimillar kudin da yake ciki kaza ne duk zai yi ban san me yasa ba za ka iya wannan ba ba ka iya lissafawa ba ba za ka kuma iya fasawa ba wannan ba za ta yi ba
to shi kuma ne yake cewa mallam idan mutun ya sayi mota ta hanyar bidin da ake kamar kudin ta ya kai naira miliyan 3 to har shekara kuma motar bata zo wajen sa ba shin zai yi zakka da wannan
kudin dai tana nan yana jiran zuwan ta tashi ce kuma ya sayi ta dan kasuwanci ba wai dan ya hawo ba in ya sayi ta ne dan ya hawo ko ƴaƴansa su hawo ko kai su makaranta ko iyalansa wannan ba zai sa ta cikin lissafin zakka ba to inda ya sayi ta ne dan amfanin sa ko amfanin wani nasa amma in ya sayi ta ne dan in ta zo ya sayar ya samu riba to matukar dai tana nan za ta zo lokacin zuwan ta ne bai yi ba tana cikin dukiyar sa ya tashi zakka zai lissafi da ita
to sai wani yake cewa mallam shin hada kafa a cikin sahu wajibi ne
wajibi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusawwuna sufufakum wa la yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko dai ku hada sahunku ko ubangiji ya sassaba tsakanin zakatanku ba zai yi ba ayi wa'idi wato ayi alkawarin narko akan abin da ba wajibi ba ce kawai ka bar mustahabbi amma Allah ya saba wa zuciyarka ta dan uwanka saboda ka bar mustahabbi wannan ba ta yi ba haka wannan narko yana nuna cewa wajibi ne sabanin yadda wasu ke cewa ba wajibi bane asyudi yana da risala sunanta bastul kaf fi mas'alati saf a cikin ayi kai to maganar waɗanda suka ce wajibi ne kuma wanda magana ita ce ta fi zama ingantacciya saboda ka hada sahu wajibi ne wanda yake hada sahu da gangan ko da girman kai ko yana ganin shi ba isa ba to wanda yana laifi yana da laifi
to sai wanda take cewa mallam majice mai jini to sai ya kasance a lokacin da zai zo mata kafin ya zo din sai ta fara ganin wani ruwa mai ruwan kasa mai haske sannan zai zo kadan kadan a yi ni zai dugo mata ko sau daya ko sau biyu kafin rana ta gaba kuma jinin na gaske sai ya zo to shi ne ka tambayar dan dugon wannan kalar da yake zuwa mata mai haske idan ta gani za ta ci gaba da sallah da azumi ko kuwa za ta fara fashin sallah saboda shi kuma idan ta ganshi azuminta na ranar yana nan koko shi ma ya baci
alkudra nace masa alkudra wannan brown din abinda take gani ruwan da take gani kafin zuwan jininta yana daga cikin shi ba jinin nata wato hukuncin sa hukuncin al'adarta a farko to in haka na in tayi tsarki sannan sai ta ganshi to wannan baya daga cikin abin nan in dai har a farko ne ta ganshi ba bayan tsarki ta ganshi ba da farko ta ganshi to wannan hukuncin sa hukuncin jinin ne saboda ka in tana azuminta ya kare sannan kuma sallah ba za ta yi gare ta ba sai bayan wannan jinin ya dauke ta yi wanka
to wani yake cewa mallam idan ya dade shiru a zauna baya yin komai yace bacci yana kama shi yace to duk yadda zai yi kuma ba yanda zai iya hana haka faruwa sai yace sai in ya tashi tsaye saboda haka idan ya je masallacin juma'a yake amfani da wayarsa yana yin chatting ko kuma karatu ko dai wani abu shi ne yake tambaye mallam shin hakan da yake aikatawa daidai ne da magana yayin da liman ke hudu ba
baya halatta mutum liman yana hudu ba yana chatting ko yana karatu da hujjar cewa in bai yi ba zai yi bacci wannan ba hujja bace ka yaki baccin ka saba wa idanka sauraron hudu ba da abin da liman yake faɗa musamman ba a yanzu galibi masallaci ana fassara hudu ba akan yi hudu ba da larabci akan biyo da fassara wasu kuma sukan fara yin hausar sannan daga baya su yi larabcin don haka kana jin abin da ake faɗa maka na faɗakarwa na ilmantarwa na tsawatarwa na jan hankali duk zaka fahimta bai kamata a ce ka zo ka yi bacci ba sannan bai kamata liman yana yi kana chatting ba me yasa aka ce ka saurara ka ce wa ka yi magana idan ka saurara ka amfana ne to kana chatting ko kana karatu aruna kenan ba hudu ba kake sauraro wannan baya halatta haka duke yadda zaka ka saba wa kanka tsayawa ka sauraro hudu ba kanka sallama zuciyarka ga shedan ya zana wasa da zuciyarka ka ce ba zan iya ba ka sallama masa zuciyar ka tafi a haka ko kuma a kai wani abin da shari'a ta hana saboda wai ka kuri shedan ko kuma ka samu sauraro hudu ba wannan shi kansa aikin shedan din ne shi zai sa ka ko kai bacci ko kai chatting ko kai wani abin da zai hana ka sauraro duk aikin da shedan ne ko da baccin da wannan duk daga wajensa ne saboda haka ba shi ya kamata kai ba ya kar zuciya kai kamata kai
to sai wannan shi kuma yake cewa mallam a wasu masallatai ranar juma'a lokacin da liman yake yin khutba yace yakan ga yan agaji suna kewayawa suna karbar sadaka a gurin mutane shi ne ke tashin hakan bai zama saba wa hadisin da yani da yayin magana a lokacin da limai ke wadabar ba
wanda ya saba wa nasi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hada mutum ya riga tsallaka mutane ranar juma'a sannan kuma koda ba su yi magana ba wannan tsallaka mutane shi kansa laifi ne don kuma har ya hada da magana ko ya sa zai sa ya ce ba ni canji dauko canji nawa zan baka ko wani su baka gano irin wannan wanda duk ya saba in ana bukatar neman taimako a masallaci sai a bari in an gama sallah ko kafin a fara sallah shi ma kafin a fara sallah din haramun ne mutum ya riga tsallaka mutane yana abin nan amma riga an gama sallah ko aje abubuwan a bakin masallaci yadda duk wanda yake da hali zai saka ya saka amma ba ana huduba ba kana ana bin mutane ana cewa su saka sadaka wannan shi kansa akwai shagaltar da mutane daga sauraron hudubar dole ka biyo sahun su kana ka nuna musu abu su sa kudi ka dauki hankalin su daga abin da limai yake faɗa wannan ba daidai bane a ci gaba da yinsa
sai shi kuma ne ke jama'a shi menene ingancin maganar da ake cewa idan mutum yana so addu'ar sa ta samu karbuwa sai ya bude ta da suratul fatiha
ba magana cewa sai ya bude da suratul fatiha wannan babu inda aka faɗa haka abinda dai yazo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam imamu abu daud ya rawaito shi ne a hadisin fadalatu bin ubayd annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana sallah yana addu'a a cikin addu'ar bai kamba ba ubangiji bai yabe shi ba annabi ya ce ajila hadha wannan yayi gaggawa ce idan ɗayan ku yayi sallah to ya falyubajjidillah walyubajjidillah wayusni alayhi ya falyabda bi tamjidillah wassana'i alayhi thumma yad'u wanda duk zai sallah yayi sallah ɗayan ku yayi sallah wala yazo tahiyya to yabi Allah subhanahu wata'ala ya girmama wato ya kambama ubangiji sannan ya yabe shi sannan ya addu'a cikin wannan yana daga cikin abin da zai sa addu'a su ta karbu saboda haka an aka tashi addu'a akan so a gabatar da yabo ga Allah subhanahu wata'ala da kwarzan tashi sannan kuma ayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan a roki abin da mutum ya so ya roko kamar da hadisin ya faɗa ya fara da girmama Allah da yayi masa yabo sannan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan bai dole bi ma sha sai ce sannan ya roki abin da yake so to wannan yana buƙatar su yana daga cikin adab na addu'a ka yi yabo ga Allah subhanahu wataala ka faɗi girman sa kamba ma shi sannan ka faɗi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki abin da kake so daga baya a cikin abin da zaka iya kambama ubangiji da shi akwai ayoyin farko na surati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wannan duka yabo ne ga Allah da kuma kambama shi kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira ce alhamdulillahi ce hamidani abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi maliki yawmiddin majjadani abdi saboda kaga akwai sana akwai tamjid a cikin Fatiha amma ba cewa kai sai Fatiha ba ko ka karanta Fatihar ba wai haka aka ce ba in ka karanta ta saboda abin da ta kunsa na yabo da kirari ga Ubangiji subhanahu wataala ne ba ku komai amma ba ya zanto ita din aka sharɗanta sai ita ba wannan babu wani nasiri nuna haka
to sai wannan yake cewa malam ya ji a cikin tafsirin bana malam ya yi bayani kan lokacin da ake halitta a cikin ciki yake cewa cikin malam ya bayyana cewa akwai kuskuren fassara hadisin Ibn Mas'ud da yake cewa yana nufin sai mani yayi kwana 40 sannan ya koma jini yayi 40 sannan ya koma tsoka shi ma haka sannan kuma abu samu sarai har ma malam ya kawo wata riwayar wani hadisi da ke nuna duka halittar ana yin ta ne cikin kwana 40 zuwa 45 sannan yace a cikin amsoshin wannan shiri kuma malam ya ambata bai halitta zubar da cikin da ya kai wata hudu ba domin a lokacin ne ake busa masarai haka kuma ya dace da waccan fassara da ake yi wa hadisin Ibn Mas'ud din shi ne kace da Allah malai yana buƙatar a taimaka musu da ƙarin bayani akan waɗannan matsaloli guda biyu
to shi ma muna buƙatar ya ƙara mana bayani inda ya saba wa hadisin ko kuma a'a wannan din yayi daidai da waccan fassara ta hadisin Abdullahi dan Mas'ud hadisin Abdullahi dan Mas'ud abinda zahirin sa ya nuna kuma da yawa daga cikin malamai suka tafi akan sa da kuma wasu suka saba musu kuma wannan abin da suka saba musu din ya zama shine ilimi na harkar sanin abin da yake ciki da jarirai da waye ya tabbatar hadisin Abdullahi dan Mas'ud zahirin sa yana nuna cewa ana halittar mutum a bisa wato halittar mutum ba ta cika sai yayi wannan wato 40 guda uku ibrahim yana dugon mani 40 yana jini 40 yana tsoka sannan kuma ke kammala halittar sa wannan yana kwana 120 wannan shine zahirin abin nan daga baya wasu daga cikin malamai kamar Ibn Zamlakani shi tunda jimawa Ibn Zamlakani tun a karni na 8 shi yayi fassarar hadisin yadda ya daidai da hadisin Hudhaifa ibn Asir wanda yazo cikin sai Muslim wanda yake nuna cewa idza marra ala an-nutfati 40 layla aw 45 layla ba'atha Allahu ilayha malakan idan mani yayi kwana 40 ko 45 Allah sai ya koma malaika ya umarce shi da suranta wannan halitta ya halicci fa yusawwiruha fa yakhluqu lahmaha wa azamaha wa asbaha hazuwa kashin hadisin na hadisi ne na cikin sahih Muslim hadisi ne sahihi ya nuna cewa halittar tana cika a cikin kwana 40 zuwa 45 busarai wannan busarai bil ijma shine yake kasancewa bayan wata wato bayan wannan abin nan kwana 100 da wata hudu busarai motsi ba shine busarai ba kuma a cikin tafsirin mai wannan maganar cewa duk da cewa yaro a satuttukan farko za ka ga yana jin motsin sa motsi ko ba shine busarai ba ruhi shigar ruhi cikin jiki daban da kuma motsi waɗannan muka yi magana cewa Ibn Qayyim kamar a cikin littafinsa Tibyan fi Aqsam al-Qur'an yayi magana bambanci tsakanin ruhin da yake abin rai da yake tare da tsirrai da za ka ga suna da rai amma ba ka ce suna da ruhi wani abu ne da Allah yake sawa a jikin gangan jikin dan adam to wannan baya kasancewa sai bayan wato wucewar wannan 43 din 40 ta farko da ta biyu ta uku shine kwana 120 to kwana 120 shine busai amma shi hadisin zahirin hadisi Ibn Mas'ud yadda ake fassara shi halittar ma ba ta cika ba sai bayan kwana 120 sannan halittar take kammala wanda kuma abinda hadisin malamai suka ce ana nufin yana kammala ne a cikin kwana 43 sai dai ba daidai ba lokacin da ake busa masa rai ba shi yasa mu rama maganar barin ciki lokacin da aka busa masa rai da kuma kafin a busa masa rai
to sai wannan yake cewa malam idan aka haifi jariri namiji shin rabin suna guda nawa ya dace a yanka
sunna ita ce a yanka biyu inda hali a yanka biyu in namiji ne mace kuma a yanka daya ba mutum baya da hali shikenan sai ya yanka abin da ya sawwaka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha
to shi kuma ne yake cewa menene wajibcin yanka rago a yaran da aka haifa babu rai akan cewa idan ba a yi masa yankan ba kuma an sa masa suna ranar kiyama ba zai cici iyayensa ba
wannan wallan ka ne babu shi cewa ba zai cici iyayensa ba dan ba zai cici iyayensa ba yaran da ba a haifa shi da rai ba bai zo duniya da rai ba babu wani abu da ya takalif da yake kansa babu wani abu dan ana dora wani abu na taklif ne bayan rayuwa to ya zanto shi tun yana ciki ya mutu to ba a dora masa wannan abubuwa
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa matar da aka yi mata saki biyu ta kammala iddarta kuma aka sake daura mata aure da tsohon mijin nata shin yanzu igiya nawa ce take da ita
za ta dawo wajen mijinta da waɗannan sakin biyu da ya mata a baya suna nan ya sake ta sau biyu sai ta yi aure ta fito ya kuma aurenta to wannan saki biyun na farko suna nan sai ya ce mas'alatul hadu cewa in aka yi saki sannan mace sai ta yi aure ta sake dawowa ga mijinta na farko da ya sake ta shin wancan sakin na baya ya rushe to hukuncin da aka samu na sayyidina Umar da sayyidina Uthman ya nuna cewa sakin yana nan wanda kuma ba a samu wanda suka saba musu ba cikin sahabbai saboda wannan shine sahihi kuma shi yafi inganci a cikin fatuwar malamai saboda in ta dawo ta dawo wannan sakin inda zai sake ta to saki na uku kenan sai ta kuma yi wani aure ta dasa da za su da fresh
to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam akwai shin akwai matsala ta ingancin tauhidin bawa ga Allah idan ya dauki mataki kamar na kayyade yawan yaran da zai haifa saboda matsatsin rayuwa ko kuma wahalar tarbiya ko kuma dai ganin cewar shi ma'aikaci ne kuma lokacin barin sa aiki ya tunkaro
saboda shi yake ciyar da su yake shayar da su arzikin sa da yana wajen sa wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin haka Allah ya ce babu wani abu da yake tafiya bayan kasa illa 'ala Allahi rizquha faje arzikin sa yana gurin Allah yana ga Ubangiji subhanahu wataala shine ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم سورهك دشم وتندشان صدع ابن دويك سامي شدك الله ني كنشم وبنجي سبحانه وتعالى شيك باشي مسلم تيادة دسان يتزرى سكانا هاي هو هذا هاي هو نباب كومي mutsa tazara tsakanin haihuwar wani da wani amma a toshe haihuwa a hana haihuwa a ce saboda kuma ana jin tsoron kada yara su yawa ko a kasa tarbiyyar su ko a kasa ciyar da su ko a kasa lura da su wannan duk mutum yana nuna shi yake wa kansa ba Allah yake masa ba sai mutum ya baka dade biyu kuma ka gagara tarbiyyar su sifu karfinka duniya ta kwace su kana ji kana gani nawa wanda Allah ya ba su ƴaƴan kadan kuma sun kasa tarbiyyar su wani kuma ka ganshi da ƴaƴa masha Allah tili amma kuma Allah ya ba shi iko akan su cikin su duka ba na banza daga dukkan suke kama mu da tsatsu wannan duk daga Allah ne shi yake shiryar da wanda yake dama yake baka iko kai dai ka nema taimako a wajen sa wannan mutum nawa ne gashi nan daga shi sai matarsa amma ya kasa malike ta baya da abin da zai bata wani kuma Allah ya bashi tarin ƴaƴa kuma ya bashi duke da zai rike ƴaƴansa saboda duk wannan ubangiji ba yana kasa arziki bane saboda kana da kadan ya baka isashe ba kana da yawa ya hana ka kuma abin babakin sai ka samu wanda yake da wannan aqidar ta cewa shi ba sai ƴaƴa su yi masa yawa kuma sai ga yana ta aure aure ga aure mace kun zauna da ta haifi ƴaƴa uku ka dakatar da haihuwarta kuma ka je ka aure wata ka karo kuma ka ce kai baka san su ci uku kage kenan wacce ka karo ta gaba wannan ka dakatar da ita daga haihuwa wacce ka karo ita kuma ka zo ki turgima kace ai bai kamata tun yanzu ki fara haihuwa ba zaza kuma tayi ciki shikin sai a shiga fada daga ba da rishin cituwa to wani sai ka samu yayi mata uku amma kuma yana nuna cewa ƴaƴansa bazan su ci biyar ba to su waɗanda ka auro dukkan su suna so su ga suna da ƴaƴa amma ka zo ka haramta musu wannan saboda kai bukatar ka wannan ai kaga akwai rashin adalci da rashin sanin ya kamata da rashin sanin haƙƙin wasu in ka san baka san ƴaƴan sai kai aure kai aure da yawa sai ka tsaya akan guda ɗayar ita guda ɗayar nan akwai gejin da za ta zo haihuwa ma ko tana so dole ba za ta yi ba amma ka auro wasu wanda ba su ma taɓa haihuwa ba yarinya karama kuma ka ce za ka hana ta haihuwa a daidai lokacin ka hujja da cewa kai kai yanzu rita kai ritaya baka da aiki ne kaza da kaza amma kana da aikin da kana da abin da zaka karo aure wannan ba daidai bane abinda musulunci ya yarda da shi sai ya sa tattara wannan babu komai amma dakatar da haihuwa da wata hujja ta abin nan in akwai rashin lafiya ko cutar da ita uwar saboda tana samun wata matsala ko wani abu irin wannan ba laifi dan an dakatar da haihuwa saboda wannan amma haka kawai don hujjar ci da sha wannan ba daidai bane
masu kallon mu kuna tare da shirin Fatiha Rahmani daga nan gidan talabijin Rahma kuma muna tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalimo babban malami a sangaren nazarin shari'a da addini musulunci ta jami'ar Barau da kenan Kano wanda ke amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin kuma duk kuna da damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita za mu dora a cikin shirin nan gaba kadan daga cin tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatihun Rahma inda muke tare da shi malamin mu al-professor Sheikh Muhammad Sanu Mari Jalimo babban malami a sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Barau da kenan Kano wanda akwai da yake ke samun dama da amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shirin kan labarin da suka shafi addini da kuma rayuwa domin samun mafita. Tumana tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa idan mutum ya kasance yana bin dokokin Allah da manzansa shin wannan mutumin zai kasance yana kyautatawa kansa zato cikin ƴan aljanna ko kuwa zai ka kasance kansa tsakanin ƴan aljanna da kuma ƴan wuta
abinda yake son bawa ya kasance a kansa shine kyautata bin nan ya bautawa Allah tsakanin tsoro da fata to yana tsoron rahmar Ubangiji yana tsoron azabar Allah kuma yana fatan rahmarsa kada ya rinja yadda zanibin tsoro ya rika jin shi kawai shi ai dan wuta ne kai da wahala ne mutum bai ji shi out kada kuma ya rinja yadda zanibin fata har ya zinga ganin kamar shi ya riga yayi abin da ya dace yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda aikin da muke duk muna yin shi ne a bisa raja a bisa fatan Ubangiji subhanahu wataala ya karba Ubangiji subhanahu wataala yana cewa allazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wanda suke yin abinda suke yi zukatansu suna cike da fargaba saboda haka kana aikata alkhairi kana yin kokarin kwatantawa amma zuciyarka ta zama tana cike da tsoro cewa Ubangiji ya karba bai karba ba a'a kayi shi yadda ake so ko kayi wani abu na gazawa dai zama kana da wannan a tare da kai Ubangiji subhanahu wataala ya ambaci bayansa kanu sari'una fil khairati wa yad'una raghaban wa rahaban kanu lana khashi'in innahum kanu yusari'una fil khairat lalle su sun kasance suna gaggawa wajen aikata alkhairi wa yad'una suna bauta mana raghaban tare da kudai wa rahaban da tsoro to suna yi tare da wannan da wannan يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا سنا بوتا وبنجدس خوفا تارد تصورو وطمعا تارد كما فاتا فاكا اكي سباوا يتفي فكان كان وقت نبكا فكي قد هبي لك سنسوسو إن يرسى في فكي ليه بزي تاشي فدولة سيري في فكي بيتو هكا نم اي تباوا بزي تازما يا ميكي بسيدة وقت نبكا فكي بيوشيني fufukin raja da fufukin khauf wanda suke gallabar da fufukin khauf ko su ne har suke zama wasu ɗan tsauraran ra'ayi cikin harkar addini wanda suke rinjaye su kuma da janibin raja fata waɗanda su zaka samu sun yi sakaci suna ganin komai ma kai kawai Allahu gafurur rahim saboda haka za su yi ta yin abubuwa yadda suka ga dama an taba su ci imani a zuciya yake Allah mai gafara ne amma ba sa tun Allah kuma mai azaba ne shadidul iqabi dhit tawl Allah ce shadidul iqabi ghafirudz dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqab ce ghafirudz dhanbi mai gafarta zunubi ne wa qabilut tawbi mai karbar tuba ne shadidul iqab kuma kuma tsananin hukuma ne inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim wai gidan kame gaggawar hukuma ne kuma mai rahama saboda kake zanto kana tana duka bangarorin biyu kana tana rahamarsa wanda zai saka ƙara kwazo wanda kana tana azabarsa wanda zai saka riga bibiyar aikin ka kana duba inda kai ba daidai ba kana gyarawa
to sai wanda yake cewa mallan shi idan mutun ya yi masallaci yayin sallar asuba bayan an yi da sallah ya fito ya dawo gida sannan ya sami shimfiɗa ya zauna ya ci gaba da azkar har rana ta fito sannan ya tashi ya yi salatu tashrik shin zai samu ladan Hajji da Umrah da ake bayarwa
wannan ladan ya takaita ga wanda bai tashi daga gurinsa ba ita salatu shuruq kana iya yin ta koda a gida ne ita salatu shuruq salatu al-ishraq amma kuma wancan lada da yazo a cikin hadisi ya ce sai ya zauna inda yayi ba tare da ya bar gurin ba saboda kan kai ka ba gurin ka ta gida aka zama daidai da wanda ya zauna ba inda yake ba
to shi wannan ke cewa mallam ya ji wani malami yana maganar baya halatta limin ya ce ko da adaida ta saune bayan an tayar da ikama saboda fadin kada ikamati sala yana nufin an shiga cikin sallar tun a lokacin saboda haka baya halatta yin wata magana kuma
wato matsalar mu shine duk wanda ya bude baki ya magana ta addini sunan shi malami ko malamin ne ko malamin bane sai ce da ji wani malami shine wannan matsalar yanzu wanda zai ce maka wanda ya ce kada ikamati sala ya fara sallah kinan ko a daidai tsoka yace kada kaga ai bai dace ba amma saurare shi ba har a dauki maganar sa ta malamai ce har a dinga neman ajiya ya take daidai ne ba daidai bane malami daidai san menene ilimi zai wannan magana kada qamatus salama shine shiga sallah ba النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير تحليلها التسليم abin da yake shigar da mutun sallah ya haramta maka yin wani abin da aka haramta wanda ba sai masallaci ta shine kabbara harama shi yasa ake kira ta takbiratul ihram al-ihram shine kabbar da take haramta maka wani motsi mai girma wani magana wani wasa duk wani abin da zaka iya yin shi a wajen sallah ba zaka ci ba zaka sha ba a duk wannan shi yasa ake kira ta takbiratul ihram kalmar ihram daga haram haruma ne daga haram ne ta haramta maka wannan amma ba ba karkamatus salat ba karkamatus salat wannan ikama ana gaya ma waɗanda suke waje su fito sallah fa an fara za a fara ta za a fara ta shine ma'anar karkamatus salat kuma yace wanda ke hayya ala salah hayya ala falah lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam za a yi ikama ya tuno wani abu ya je yayi ya dawo a cigaba da sallah ikamar kuma farko tana nan akwai hadisin yana cikin hadisin Abu Bakr sallallahu alaihi wasallam an yi ikamar sallar asuba sai aga ya koba gida ya fito cikin sa yana abin da yace na tuna ina da janaba shi ne tafiya yayi wanka ya shigo kuma aka ci gaba da wannan sallah ba tare da an san tsikama ba kaga ana sallar ne cikin sallar ne je yayi wanka ya dawo so haka wannan ba shi ne ba wani malami da yake faɗa wannan kuma annabi yana cewa azizi sahu yace sawu suhufakum fa inna taswita suhuf min tamam as-salah nabi yana faɗa daidaita su ka ce kuma ko a daidai su kai yace ka hana abinda annabi sayyidina Umar aka yi kama hada ya kokarar sa haka yake bi sahu sahu wanda ya ga ya ban karo ya dan da kafar sa kai ja da baya da sauran su idan a cikin ikama kuma bayan an yi ikama yake yin wannan ba kafin ikama
to sai shi kuma ne mai tambaya yake cewa shin ya halatta mutanen da suke azumin nafila su rika duwa a wuri daya kamar masallaci su sha ruwa tare tamkar yadda ake cikin watan Ramadan kuma har sarka neman mutane su taimaka musu da abin gula baki
to wannan shine matsalar sai ka neman mutane ba a ce kai azumin nafila kai bara ba cewa mutane ku kawo kudi za mu yi buɗe baki wanda ba daidai bane ka bata rawarka da tsalle kai wani abu na ibada kuma karshe ka bige da wani abin da shari'a ba ta san shi ba dan su zama sun hadu a masallaci sun yi buɗe baki wannan ya kawo wannan ya kawo babu komai wataƙila masallaci ne wanda ko wataƙila ana haduwa ko dan ayi karatu yawanci za a ga wani lokaci ana karatu da litinin mutane sun zo da azumi bakin su bayan magriba za a cika ga nan wasu za su zo da abu buɗe baki ayi amma ya zama sun mai da wurin kamar azumin farilla har ma ana zuwa karɓo taimako saboda wannan ba halatta
to sai wannan ita kuma take cewa mallam a cikin watan azumi ne ta kasance ita tana sana'ar sayar da zobo idan haka har dare ana shigowa a saya sai akai kusan 11 dare ma ba a rufe gida ba kuma sanan tace ba ta iya tashi cikin dare saboda ba ta kwanta da wurin ba dan haka kafin ta kwanta sai ta kawo sallolinta ta yi a matsayin sallar dare shine take tambaye mallan hakan da take yi a wancan lokacin ta yi sallar daren ko kuwa ba ta yi sallar dare ba
sallar dare ya bulle kenan abin da kike qiyamul layl tana farawa ne daga sallar isha bayan sallar isha akwai farkon dare akwai tsakiyar dare akwai karshen dare annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi qiyamul layl a farkon dare ya yi a tsakiyar dare ya yi a karshen dare amma daga karshe dai ya mai da qiyamul layl din sa a karshen dare saboda karshen dare yana da falala ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira sahihai yanzilu rabbuna idza lam yabqa fi illa thuluthul fi thuluthil akhir min al-layl sulusin karshe na dare ubangiji yana sauka ya ce hal min ta'ibin fa atubu la hal min musafirin fa aghfiru la am min sa'ilin fa uti akwai mai tuba in karbi tubar sa akwai mai neman gafara in gafarta masa akwai mai roƙo in bashi to haka wannan lokaci ne na tanazzulin ubangiji subhanahu wataala ga bayin sa yace wa bil ashari hum yastaghfirun daidai lokacin gefen asuba sukan yi istighfari shi yasa Aisha take cewa fantaha salatu ila sahar wa qiyamuhu ila sahar kuma annabi ka take yin abin da sai qiyamun sa a karshen dare amma ya halatta ai a farkon dare ya halatta ya tsakiyar dare saboda kai yanzu to ba za ta iya tashi ba tana iya yin qiyamul layl ta a farkon dare garbalin sallar isha tana iya yi ba komai
to ne ke chamalan dan wansa ne bashi dukiya ya gina masa gida kuma ya hada shi da wani wanda za su rika yin lissafin kudin tare da shi ya ce amma kudin suna wurin sa aji yace ya dauki kudi daga cikin wannan kudin yayi amfani da shi daga baya samu har ya mayar masa ba tare da mashi dan wannan sai ya sani ba shi ne ke tambaye mallam shin yana da laifi akan hakan da ya aikata domin kudin baya matsayin ajiya a wajensa saboda ya bashi ne masa wani aiki
to ban san me yasa yace baya matsayin ajiya ba in ba sunan shi ajiya ba mai sunan shi aiki ne kuka yi da shi akwai misali mutum ne yake kera wani abu mai kiri ne yana kera wani abu sai ka ga abin ka ce kana so sai ce to kawo kudin ka kaza in kera maka wannan ya halatta in ka bashi kudin kudin sa ne sai abin da ya ga dama zai yi da shi amma kai yadda na fahimta kamar ya dora maka alhakin kula da gini ne saboda kai baka kudi a hannunka kudin da ya baka a hannunka ajiya ne sunan sa ajiya tunda ba wani aiki za ka yi masa illa kula da gininsa in wata abu kake irin yadda muke misali da makeri da zai kera wani abu kamar yace kana yin kofofi yaga kofofi yace yana so kace masa kowace kofa ga kudin ta bayan ya ganta ya ga inda ake yin ta ya dau kudin ya baka naka ne wannan ba ajiya bace sai kaga ba magana ka dau wani abu da kudin sa ka dawo masa da shi zaman can shi kofa yake bukata abun ka ba kudi ba amma wanda ya baka ne da kula da cewa yana son gina masa gida kai kuma ga kudi a hannunka zaka nemo magina zaka nemo guri zaka nemo carpentry zaka nemo iron bender zaka nemo electrician zaka nemo plumber duk dai wasu wanda za su yi aiki wajen ganin gidan nan ya samu kai zaka nemo su ka biya su wannan kudin da ya baka ajiya ne ajiya amana ce zaka taba ta ka ga mai ita in ya yadda ka taba in bai taba ka yadda ka taba bai halatta ka taba masa dukiyarsa ba da izininsa ba
to sai shi kuma me yake cewa mallam wani ne ya turo masa katin waya ta layin sa bisa kuskure ta hanyar transfer shi ne kuma ya ce ya kira lambar domin ya maida musu amma kuma kullum layin a rufe shi ne ke tambaye mallam ya zai yi
shi kenan sai amfani da ita wanda ya ga in yana so ko ba so zai iya tura mu ne ba shi sadaka ba bai da wani laifi a nan tunda ba ya san mai abin da ya hana masa kayansa
sai wani shi kuma yake cewa da hala mallam tambaye sai ta ce wace irin najasa ce idan akwai ta a jikin ta kuma take hana sallah da shi takalmin domin ya ce sau da yawa za su zo yin sallah amma ba a cikin masallaci ba saboda yanayin aikin su mutum kawai zai duba kasan takalmin ne idan ba najasa yi sallar sa ko ko sai ya goge kasan takalmin domin wato duk lokacin da zai yi sallah
to aka ce najasa uwa akwai abu shari'a take cewa abu kaza najasa ne abun bace tsakanin najasa da kazanta ko datti akwai abu kazanta ne amma ba najasa bane yanzu kaga majina misali ka majina kaza ce kazanta ce amma ba kiranta najasa dan majina ta taba jikin mutum ba cewa najasa ta same shi akwai datti kura guri yayi kura misali wazo ayi wani aikin gawayi ko wani aikin bakin mai ko kaga ruwan nan baka kiran shi najasa amma kuma zaka yi kiran shi datti zaka yi kiran shi kazanta shara da sauransu to su ba sa bambance tsakanin najasa da kazanta ko ya bu kazanta ne kaga duk inda ka zauna ka ga tofarwa da mutane yau kaga sunan shi kazanta amma ba za ce wa yau najasa ba yau ba najasa bace to ita najasa shari'a ce take cewa abu kaza najasa ne kamar ce a kutsari dan adam najasa ne kutsari na dabbar da ba a cin naman ta najasa ne abin nan ba haya najasa ce ba hayar dabbar da ba a cin naman ta najasa ce wanda ba hayar da ake cin dabbar da ake cin naman ta kamar awaki da raƙuma da sauransu wannan ba najasa bane ce jini da ya kwarara in yanka dabba jini dabul maso najasa ne duk wannan shari'a ce take ce abu kaza najasa ne to in ka ce najasa ne ya zama najasa kuma shari'a ta ce ba ta ce najasa bane to babu wani hukuncin da zai mai da shi najasa shi yasa kaga malamai suna ta ja'inja akan giya shin najasa ce ko ba najasa bace haramta abu baya nuna fa ya zama najasa an haramta mana musa al-harir mu maza an haramta mana mai ado da zahab zinari amma baka ce masa najasa waye gaban shi a jikin mutum namiji yayi aro da zinari zaka ce wannan haramun haramun daban najasa daban haramta abu baya lazumta najasar sa saboda in aka ce kai sallah da abin da yake najasa kai sallah da abin da yake da tsari a jiki ko ba haya sali ko jinin da ya zuba ko jinin dabbar da aka yanka kai sallah da wannan duk najasa ce amma dan ka taka cabali misali ba kwatami ba ka taka ta bace cabali da ake da manan nan to wannan kaga ba kiran shi najasa din kai sallah da wannan takar bace kai sallah da najasa to zaka in abu yana cikin abubuwan da aka lissafa najasa ne to najasa ce shi kuma ita kuma najasa ana kawar da ita da ko da ruwa ko da kasa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku ya zo ya duba bayan takalminsa in ya ga babu komai ya sallar da shi in ya ga da wani abu to ya goge shi a kasa saboda in ya sa kasa ya goge shi shikenan ya tsarkaka zai iya sallar da shi
to sai tambaya ta karshe da zamu dauka wanda yake cewa malami yake cewa ya biya sadaki kuma yana son yayi aure amma kuma Allah bai bashi dukkan mallakar muhalli na kansa ba ya yayi da mahaifinsa ya bashi wani gida nasa ya zauna kafin yayi gini amma kuma mahaifin nasa ya ki ya da shi duk mutanen da ya kamata su fahimta da shi akan ya bashi gidan amma ya ki shine shi kuma bai wato bashi da halin da zai iya biyan kudin haya kuma shi ba taimako sa zai yi ba wato mahaifin nasa kenan wajen yin kamar yin auren shine yake cewa mallan domin yayin sa ma bai musu ba to shi yake ta bashi hakan da mahaifin nasa yayi daidai ne kuma yana buƙatar shawara
to mahaifinsa ba cewa yayi haramun ko ya saba wa Allah saboda bai bashi gida ba baya daga cikin haƙoƙin ya akan uyayensu su ba su gidajen zama da za su yi aure ko su ba su kuɗin da za su yi aure wannan duk baya daga ciki daga uba ya taimaka wa ɗansa da kuɗin aure ko gudun zama wannan ihsani sunan shi kyautatawa kamar da zai yi wa ɗansa da iya ma wani ma daban sunan shi kyautatawa in ya ga dama ya yi wannan kyautatawar abu ne mai kyau wanda ya kyautata shi ma Allah zai kyautata masa zai yi masa shi ma abin da zai ji daɗi. Man bai yi ba cewa ya saba wa Allah ko ya ci haƙƙin wani ko ya danna haƙƙin wani ko bin kuɗinsa ko da ya kuwa kuɗi shi ne ɗaya daga cikin masu kuɗin duniya bai ba ɗansa gidan zama ba cewa ya saba wa Allah ya ce da ya taimaka masa ai ko ya cancanta taimaka masa wannan duk za a iya faɗa masa haka ce ya cancance ya taimake shi tunda har Allah ya hore masa ya ba shi to wa zai yi wa ya ji daɗi saboda ka yi wa ɗansa amma ba a cewa ya yi laifi. Kai kuma ka ci gaba da roƙon Allah ya baka naka wataƙila kasancewar ƴan uwanka na baya duk ba a yi musu haka ba yake ganin to in ya yi maka kai ya ware ka ya yi maka kuma bai adalci ba wataƙila wannan shi zai hana ya maka da cikin tambayar ka kana cewa ƴan uwanka da suka yi aure duk ba wanda ya yi musu bai taimaka musu wajen kuɗin aure ba bai taimaka musu gurin zama ba to kai kuma da ka zo sai ya taimaka maka da gurin zama to za su iya cewa su baya son su ne. Kowa sa ba su ce musu ba to gudun kada ya raba abin da ya kamata kai ya raba annabi ya hana ka kware wasu daga cikin yanka kai musu wata kyauta ta musamman ka gima wasu annabi ya kira wannan zalunci ce inni la ashhadu ala jawr lokacin da aka nemi ya zama shaida kan wasu kyauta wani da yawa wasu daga cikin ƴaƴansu kyauta annabi ya tambaye shi duka ƴaƴanka ka musu irin wannan kyauta ya ce a wasu na ba ce to inni la ashhadu ala zawr ba zan yi shaida akan zalunci ba to kila yana jin tsoron kai ya zama yayi zalunci kuma shi ba zai iya kira wa sauran da ya ba su sauran ka kai ma ya ce ka hakura sai ka dubi wannan amma kan ka dauka kamar wani haƙƙi ne na ka akan sabai maka ba
to mala Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan baka karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin shirin namu ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-6-4-1-4-5-5 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shehin malamin namu alprofesor Sheikh Muhammad Sani Umar Ijan Lemo babban malamin tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda a kodayaushe yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.